Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كمر يد مكثاب هدوء أولا مصلاة مي البركة إن شاء الله ناء النور دكينا وثتو أبوجا دون تفسير القرآن مي جرما bisa ga yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah al-hayyu al-qayyum da ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da aiki da karantarwa na Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa zuriyarmu albarka ƙasarmu Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya fitintunu da suke damunmu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha ko matsuguni ko kuɗin magani ko abin da ya kama da haka muna roƙon Allah ta'ala ya yassare wa kowa daga cikin falalarsa muna roƙon Allah ta'ala a wannan wata mai albarka na Ramadan muna masu kaskantar da da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa na al-hayyu al-qayyum Allah ya karbi azminmu Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ƙarshen wata Ramadan mako masu aljanna Allah ta'ala muna roƙonka enta mu zuwa ga aljanna a Ramadan addu'o'i da muke yi dare da rana Allah subhanahu wa ta'ala ka karbe su ciyarwa da ake a Ramadan Allah ka ba mu ladan kaman yin azumin wanda muka ciyar da shi fi sabilillahi qiyamul layli ya Allah ta'ala ka karba ka sa ya zama shine dalilin shiganmu aljanna da kuma gafarar zunubai ya Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ya dame mu Allah ta'ala ka magance mana abin da muke nema Allah ta'ala ka ba mu abin da muke neman kariya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 7 a watan Ramadan hijira shekara ta 1446 kuma yau muna cikin yammacin juma'a lokacin karban addu'a waɗannan addu'o'i da muka yi a cikin yammacin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ya amsa mana su gaba ɗaya gobe idan Allah ya kai mu asabar da safe za a fara tafsiri na iyaye mata daga ƙarfe 11 zuwa ƙarfe 12 insha Allahu ta'ala na hantsi Allah ta'ala shi sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama in akwai tambayoyi masu munasaba da muhimmanci wanda ba amsa irin su ba nan kusa injiniya Ibrahim Sula bismillah gabanin nan aramba ya tunatar da ni cewa akwai rasuwa da akai wanda ba ni da labari don haka ban sani bane na sarkin sasa His Royal Highness Alhaji Haruna Mai Yasin Katsina ya rasu ƴan kwanakin baya bisa ga wasu alƙaluma cewa ya rasu iya da sama da shekara 100 da 20 a wasu alƙalin ba ma sama da 120. So muna kuma an faɗi alkhairansa da dama da yake yi na taimakon al'umma musamman 'yan arewa mazauna kudu, saboda yana da constituency mai girma a kudancin ƙasar. An shaide shi da ayyuka na ƙwarai da yawa. To muna roƙon Allah ta'ala ya sa aniyarsa ta alheri ta bi shi, kurakuransa Allah ta'ala ya yafe masa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa da talakawansa da 'yan majalisarsa da dukkan wani wanda mutuwar ta shafe shi, da cewa inna lillahi ma akhar wa lahu ma abqa wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma a azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina. Allah ya gafarta masa ya sa can yafi nan, mu kuma Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu. Bismillah. Ko za ka karanta? To ƙarin media stations da suka ɗauki nauyin wannan karatu, an samu ƙarin na 88 da 89 da kuma 90. Bi ma'ana a kullum aka yi darasi, akwai rediyo da talabijin da makamantansu da ke isarwa Afirka guda 90 kenan. Mai iya yiwa wannan kusan shi ne highest da aka taɓa samu ko? Don na san mun taɓa kaiwa dai 80 da kaɗai, amma 90 ban sani ba sai bana. Wannan yake bayyana cewa Allah yana ƙara wa abun karɓuwa da albarka. To Allah ya mana baiwa da yi don neman yardarsa. Daidai ɗinmu Allah ya karɓa, kuskurenmu Allah ya yafe. Na 89 shi ne Tozali TV Station Abuja, daga 5-6 na yamma, wadda ta ɗauki nauyi ita ce Hajiya Maimuna Yahaya Abubakar, ciya kuma CEO na Tozali TV. Allah ya biya barista da gidan aljanna. Barista Maimuna Yahaya Abubakar kenan. Sai na 89 Alhaji Garba Umar Dutsin Mari Sardaunan Bagudo ya ɗauki nauyin KB State Radio AM daga 7-8 na safe. Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna. Sai na 90 hukumar gudanarwa ta tashar Canal Trao TV Niger sun ɗauki nauyi a cikin Canal Trao TV Niger daga 11:30 zuwa ƙarfe 12 na dare. Su ma Allah ya biya su. Canal Trowa ko? Canal Trowa TV Niger. To, tun da dai ba Ƙur'ani ba ne abin da sauki ya yi ko? A Ƙur'ani ne ake wannan za a samu matsala. Amma dai tun da a kalmar Turanci da Faransanci ne wannan za a yafe mini idan ma na kwafsa ko? To, insha Allah ta'ala.
Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am.
Yana gai da malam da fatan alkhairi. Yake cewa tambayar ta ita ce, malam ya kasance yana da mata da ƴaƴa uku. Baya jin daɗin zama da ita, kuma yana tausayin ƴaƴansa idan ya sake ta. Shi kuma Allah ya zarafce shi da tsanar halayenta, har ya kai baya son ganin fuskanta. Yayi ta gyara ta iya, kuma gashi auren gida aka musu. Malam wallahi yana cikin kunci. Wani shawara malam zai bayar?
To, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya da fatan alkhairi. A ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta’ala da yake cewa, wa ashiru hunna bil ma’aruf, fa in karihtumu hunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kafira, a cikin suratul Nisa ƙarshen aya ta 19. Babban malamin tafsiri Imamul Mufassirin Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi, ƙarƙashin ayar yace yin haƙuri da halin iyali marar daɗi ibada ne. Don haka ina baka haƙuri cewa don Allah a yi haƙuri a ci gaba da zama da ita, a ci gaba da mata nasiha da kyautata mu'amala da kuma yi mata addu'a Allah ta'ala ya gyara halinta. Abinda Allah ya faɗa cikin ayar yace, wa ashiru hunna bil ma'ruf, ku riƙa rayuwa da matanku iyalanku da kyautatawa. Dukkan wani abun da yake na kyautatawa, na magana ko na kuɗi ko ma menene da a shari'a ko a cikin urufi al'ada aka sani kyautatawa ne Allah ya ce ku ci gaba da musu. Sai Allah ta'ala yake cewa fa asa an takrahu shay'an, a wani lokaci kuna kin wani abu tare da su, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an, idan kuka ki wani abu tare da halayen iyali, ko wata tana da yawan fushi, ko tana da yawan yin shiru, ko kuma bata iya faɗan wasu kalmomin da ya dace ba, ko kuma daga ka mata nasiha sai ta fashe da kuka, ko kuma tana da yawan tsangwama, ko kuma yawan sauraron me kake yi a waya, ko kuma dan leka chatin dinka ta gadawa kake yi, ko in kana magana ta dan kasa kunnen ta ji da so ake yi, saboda su ne ai irin dabi'un da makamantansu. Allah ta'ala ya ce in kun ki wani halin su, wani hali, idan kuka yi hakuri mai yiwa Allah ta'ala ya sa kuma a cikin nasu ku samu alkhairi mai yawan gaske. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira, a cikin wannan abun ma da kuka kin Allah yana iya sa alheri da yawa, ba ma wai abun da kuke so ba, a abun da kake da iyalinka in kai hakuri alheri na iya fitowa a ciki, a abun ba fa abun da kaso ba, abun da kake ki Allah yace in aka bi da sannu sannu wataran alheri yana fitowa a ciki. Ita kanta mace wani lokaci mai musifa, babu mijin da ke son mace mai musifa, amma wata mai musifa sai zama dalilin hana kai wani sabon Allah, saboda kana tsoranta, kana yi kasar ranar akwai bala'i a gida, ita za ta zama dangerous ne. Shi yasa Allah ya ce wata ran kana kin wani abu da ita, amma a cikin abun da kake ki sai alheri ya fito. Baya ga wannan fiyayyen halitta, sallallahu alaihi wasallam ga koda hadisi a cikin Muslim da yake cewa la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar, hadisi da yake na 1469. Manzon Allah tsira da aminci sabba daga yake cewa mumini baya kin mumina gaba daya, yace dukkaninta ya tsane ta. Idan ka ki wani hali tare da ita kuma in zaka yi adalci, to tana da kuma wani nagartar da kake so, ko tana da juriya na rashi, ko tana da hakuri wajen kula da gidanka, ko hakuri wajen tarbiyyar ƴaƴanka, ko kuma tana da hakuri wajen neman halal din karen da ba samu ba tana iya hakuri, ko kuma tana da biyayya zuwa ga mahaifanka, ko kuma tana nusar da kai akan ka tashi kai sallah idan bacci ya dauke ka. Wato idan ka ki wani halin mace in dai zaka yi adalci, zaka ga kuma akwai wani halin da kake so, ba zai kace mace duk duniya ba ta da alheri ba, haba in dai ba a jahannama aka dauko ta ba, ai ba zai yiwu ba, a ce ba ta da wani hali na kware ba zai taba yiwuwa ba. Shi yasa idan ka ki wani hali fiyayyen halitta, yace to akwai kuma wani wanda sai dace kuma ka yi ba mata. Kuma sau da dama mu a kuskuren da muke wa mata muke zalunta su, shine muna kula da kasa wasu ne ba ma godiya akan alkhairinsu. Min babil misal, idan za ka yi godiya akan alherin mace, ka dawo gida ta kawo maka abun buɗe baki ka ce na gode, ta kawo maka kunu ka ce na gode, fruit salad ka ce na gode, a ji a kawo maka shinkafa da miya ka ce na gode, ko tuwo da miya ka ce na gode, ka kammala a tattara kwanon ka ce na gode, a kawo maka butan alwala ka ce na gode, a share ɗakinka ka ce na gode, kayan sawanka ka watsar da su ka zo ka samu an gyara su ka ce na gode, gadin gida da take yi ka ce na gode, ta yi wa yaranka wanka na gode, ta dafa musu abinci ka ce na gode, a shirya su makaranta ka ce na gode. Idan za ka riƙa godiya za ka fahimci a duk aikin alheri da suka yi, to sai ka yi godiya 100 gabannin ka yi complain guda ɗaya. To amma matsala shi ne tarko muke duk alkhairin ba ma magana, daga sun ɗan kwafsa ɗaya sai kuma ka daka. To shi sa ba mu musu adalci. Ka daure wata ranka ce bari na yi duk abin da ta yi na alheri zan mata godiya. Ka gwada rana ɗaya awa 24 ka ce duk abin da ta yi duk ƙanƙanta zan kalle shi na yi godiya. A nan sai ka fahimci idan ka gama godiyan sai ga idan ta yi wani kuskuren ma sai ka yi murmushi kai ka ce haba mutumin da ka yi godiya 40 a wuni ɗaya misa za ka yi complain, ai ita ba mala'ikiya ba ce. Kuma gaba ta gaba da nake mana nasiha, duk duniya fa babu wata mace da take tsaye miƙaƙƙiya 100 bisa 100, babu ita fa a duniya. Duk wanda ka gani da iyali a gida yana zaune, wata macen tafi wata nagarta tabbas, amma babu wata mace wai miƙaƙƙiya 100 bisa 100 a duk duniya, babu ita. Kuma project da ya fi kowanne wahala a duniya, wanda ya fi wahala a yanzu kana zaune a nan ka ce sai ka zama sarkin Makka wahala, kana masallacin An-Nur ko kana can ƙauyenmu na Fantami, kace kana so ka zama sarkin Makka yafi sauki akan ka dauki project din wai kana so mace ta zama tunaninta da hankalinta da komai na kamilin miji cikakke mai cikakken hankali babu wani project da yake wannan wahala a zaman da kewa a duniya babu shi shi yasa da ban a sunna in za ku ji dadi da su sai dai ku zauna da su a haka da irin halin nasu haka fiyayyen halitta ya karantar da mu kawai a haka suke ku ji dadi idan muka duba baya ga haka magabatanmu na kwarai radiyallahu anhum wa rahimahumullah Allah ta'ala yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha yace fa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama cikin suratul rum kenan ko aya ta 21 Allah ta'ala yace daga cikin ayoyin sa ya halitta muku daga kawunan ku mata sai yace litaskunu ilaiha mu kula da ibarar nan akwai fa'ida ilmiya bai fice litaskunu ma'aha ba ku samu nutsuwa tare da ita ba haka ya fada ba sai yace litaskunu ilaiha yace kai din ne zaka nemi nutsuwar zuwa gare ta ba ita za ta yi nutsuwa tare da kai ba project din gyara ta da zama da hakuri da ita naka ne kuma sai yace tsakanin ku sai sanya mawadda kauna wa rahama da jinkai da tausayi litaskunu ilaiha yasa daga cikin magabatanmu akwai wanda idan matarsa ta masa taurin kai ko dabi'ar da bai dace ba sai su koma suna kuka suna zaton mai iya yiwa sun yi wani zunubi ne ga Allah ya jarabe su a cikin gidansu ba a musu biyayya ba mai iya yiwa sun saba wa Allah ne a waje suka dawo gida ba a musu biyayya ba don haka bai zargin da sai tunanin to ko Allah ya jarabe ni ne ni na sabo ta dokarsa a waje ni na zo gida aka saba dokata duk irin waɗannan mu rika kallon su a haka amma babu wata mace a duniya wai da komai a halinta 100% daidai ne mai saukin ita ce gwan kai da siya sai ta fashe maka da kuka kuma tana da makari shike na ranar babacci sai su taso maka kuma kai ta fama kana ganin kuskuren sai kai shiru saboda tsoron makari wallahu ta'ala a'lam ayi ta hakuri da iyaye mata da Allah kai hakuri da ta muna roƙon alfarma kada a sake ayi ta addu'a mu ma za mu maka addu'a Allah ya gyara halin iyalinka Allah ya sa ma kaunarta Allah ya sa daga kagar da sai ka ji farin ciki a zuciyarka amin ayi hakuri babu wata mace duk duniya da take daidai 100% sai dai wata tafi wata to Allah ya sa iyalinka cikin as-sabiqun kuma al-awwaluna da amin wallahu ta'ala a'lam
wannan tambaya ta kace yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai amfani.
Amin.
Tace tambaya wa malam tambaya ta adan kitace. Wai shin me ye hukuncin iyayen da ake ba su sadaki ƴaƴansu kuma ba sa ba wa ƴaƴan nasu? Kuma na ji an ce shi sadaki na yarinya ne. A sha ruwa lafiya malam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Imam Ibn Qudama rahmatullahi alayhi ya cire hukunce karkashin fadin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi biyu a Qur'ani musamman aya ta farko inda Allah ta'ala yake mana kissa ta Annabi Shu'aibu cewa me قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ذي ذا متكين سورة القصص كيدنكو بانجران آية تأشرين دا بقي كاركشن وانا آية إمام ابن قدامى رحمة الله عليه شرح كنت وكنت ما سمتك المهمان كان حق صداكي وإيما لك أشكم بيانا سحرية أوكو فدن الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نهلا wannan zai zama bangaren aya ta 4 a suratul nisa karkashin wannan bayani da yake daga cikin hukunce-hukuncen muhimmai da ya cire shine cewa babu kokonto sadaki haƙƙin mace ne dukkan abin da aka yanka na sadaki naira 150 200 naira miliyan 1 sisin gwal guda 10 sisin gwal guda 12 a guda 5 ne ko kuma inda ake daukan a bata gida ko a bata fili a ka'ida 100% mallakan mace ce wannan shine mauƙifi na addinin musulunci amma dogaro da wannan aya ta 27 a cikin suratul qasas da annabi shu'aibu yake cewa inni uridu an unkihaka ihdabnatay hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj annabi shu'aibu yake cewa annabi musa ko wanda zai aure yarsa cewa ina son na aura maka ƴata ɗaya daga cikin guda biyun nan. A cikin sharaɗin auren sai yace amma za ka mini aikin hidima na shekara takwas, amma in ka cika zuwa goma ka ƙara gyaran shekara biyu ko alakoran shekara biyu wannan daga gare ka ne, amma shekara takwas sai ka mun wannan hidimar. Sai malamai suka ce to a wannan ayar muna fahimtar bayan haƙƙin mace a sadaki akwai haƙƙin uba, saboda ai shi a gonarsa za a yi aikin, ba ita za a ba ba, shi za a ji a yi wa aiki na shekara takwas kuma shi uba ne. Da wannan sai suka ce uba yana iya samun haƙƙi a cikin auren ƴarsa, amma a magana mafi inganci son samu ba a sadakinta ba, sai dai a lokacin ɗaura auren sai ya sanya sharadi, sai ya ce sadakin ƴata naira 200,000 misali, amma shi kuma yana buƙatar a bashi naira 200,000 na wasu hidimomi da zai yi. A nan malamai suka ce yayi. Daga cikin waɗanda suka ɗauki hujjar haka yayi akwai Imam Masruq, ɗaya daga cikin malaman hadisi, da zai aurar da ƴarsa sai ya ce ainihin dirhami 10,000 nata, dirhami 10,000 nasa. Sai mijin ya amince, bayan ya amince ya bata 10,000 ya bashi 10,000, ana bashi 10,000 bai ɗauka ba, sai ya ce to akwai masu tafiya aikin hajji da ƙafa suna shan wahala, akwai miskinai a gari, to a je a raba musu 10,000 nawa, 10,000 ta bata ta riƙe. Bai ɗauki kobo ɗaya ba sai aikin alkhairi da wannan kuɗin. Bayan an ɗaura aure da mijin ƴarsa ya zo, sirikin shi Masruq sai ya ce jahiz imra'atak, ka je ka yi wa iyalinka kuma tanadi. Da wannan malamai ke cewa haƙƙin kayan ɗaki mafiya yawa a kan miji yake ba a kan uban amarya ba. Saboda kalcanmu ne a yanzu, ai duk abin da ya kawo rikicin, yanzu abin da ya kawo wannan rikicin, saboda an ba wa uba nauyi ya masa yawa ne. Sai miji ya samu tsagwaren gida, wani ma ginin ƙasa ne, kuma silin ɗin ma haka za a saka na kwali, Allah ya saka madda alheri ƙoƙarinsa kenan. Wani ma haya ya kama ɗakuna biyu naira 180,000 a ƙauye. Amma sai bar uba, shi zai sayi gado, shi zai sayi kujeru, shi ana so a kawo telebijin, ana so a kawo fridge, ana so a kawo carpet, hatta fa wai tsintsiya sai uba ya saya, abun ya kwashe shara sai uba ya saya. Wani gidan ma sai a kawo ɗaki huɗu ne a ce kowanne ana buƙatar a samu gado a ciki da kujeru. To wannan shi yasa idan ba a yi sa'a ba, idan mahaifin mai ƙaramin ƙarfi ne, to sai sa ransa a jikin sadakin, sai an karɓi sadakinta sai a saya mata wani abu da shi. Ga mijin da bai da hali ina roƙon a sawwaƙa masa aure, amma ga miji da ke da rufin asiri in mun zo aure, kar mu riƙa barin iyaye mata, iyayen mace da dukkan hidima. Idan Allah ya rufa maka asiri yadda ka gina gida, to da Allah a saya mata gado, a saya mata kujeru masu kyau, a saya mata fridge, a saya mata duka telebijin da take bukata, duk wani abu ka saya mata. Ai iyalinka ne, ka yi asara ne, wannan zai ƙara danƙon zumunci tsakaninka da iyayenta, ka sawwaƙe musu. Amma ba zai yi dattijo ya baka ƴa ba kuma ya je yana cin bashin sai ya aurar da ita, haba mu riƙa jin tausayi mana. In babu yadda ya iya, ba yadda ka iya shike dama, in kana da hali karka ce ni iya abin da aka iya, sai zai ɗanyo su a fatin sai ya zo ya ajiye. Shikenan sai ya bar mahaifinta da mahaifiya su ne da cin bashi. Mahaifiyarta wata a wannan auren sai ta sai da gadon mahaifinta take auren ƴarta, kuma shi zai iya yi bai ji komai ba. Da wannan magabata suke cewa a cikin kayan ɗaki akwai da yawa da haƙƙi ne na mace. In ma an yi kamar lajinatu da'ima suka ce ya halatta kayan ɗakin a sa shi a cikin certificate ɗin sadaki, cewa sadakinta ya bada naira 200,000 da gadaje guda biyu, da set ɗin kujeru guda biyu, da television, da fridge misali, sai ce wannan yana cikin sadaki, ya halatta a yi haka. Ba sadaki dole sai kuɗi ba, ana iya yin kadara a cikin sadaki. Amma asali ba a so a taɓa kuɗinta, sai dai a bar mata sadaki. Cewa naka ne, Umar ibn Abdulaziz ke cewa sadaki duka na mace ne. Ata ibn Abi Rabah yana da wannan fahimta don. Ikrima ibn Khalid yana da wannan fahimta. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alaihim duka suna da fahimtar cewa sadaki duka nata ne, amma uba yana iya sanya sharadi, za a masa kaza, za a mata kaza. Amma sai kuma suka ce in ba mahaifinta bane, uban goyo ne, to bai halatta yayi ba. Ko wani babban da ko kawunta kada ya ce a to ai Allah jiwa ne ya zo neman aurenta, ko honorable wani ya zo neman aurenta sai kaifa wukarsa zai yi mugunta in ba mahaifin da ya haife ta bane bai halatta ya sanya wani sharadi ba sai dai a bari sadakinta a bata da kuma kayan daki da miji zai iya tallafa mata kuma a ka'ida a wajen tallafawa idan kai uban kya ce kuma wani yazo zai auri yarka sai ka fahimci mai auren kuma shi mai karamin karfi ne kuma kai mai arziki ne karka ce a to shi yaje na sani zan yi na wato ba haka yake ba babu laifi ka tallafawa wanda zai auri yarka idan ka ga mai karamin karfi ne wani zo an samu wajen zama eh to Allah ya albarka me saura akwai kaza da kaza da kaza miliyan 2 zai iya isa eh to in an yi daidai tallafa to ga miliyan 3 na tallafa maka to ita rayuwa haka da kaga wani garji go to ya Allahu akbar amma dazun baka ce Allahu akbar sai wannan aje mutane da san kai kaji mutane da san kai sai wadannan gardawa namu wato ya jiman ta raka bati suddan go to Allah shi samu wanye lafiya eh so ala ayi halin wannan sadaki da aka fada nata ne a bata kayanta idan a cikin sadaki ta dan ce to magidancinta ya bada sadakin miliyan ɗaya sai ta ga bari rage maka ango naira miliyan 100,000 sai ta baka yayi babanta ga 200,000 ya mamata 100,000 yayi sai ta laraba in tai wannan yayi tana da ikon ta yi abin da take so da kudinta na sadaki insha Allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam za mu tashi a darasi na 7 a suratu ali imran daidai jiya mun tsaya tsakiyar aya ta 154 daidai karshen ta yau zamu karasa karshen mu shiga aya ta 155 bismillah aramba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
mun tsaya karshen aya ta 154 a suratu Ali Imran muna cikin kissa ta yakin Uhudu da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya jagoranci sahabbansa daga ciki akwai Abu Bakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhum al-khulafa al-arba'a akwai kuma daga cikin al-mubashsharuna bil janna irin Talha ibn Ubaidullah da makamantansu mun yi bayanin a farkon wannan yaki sun yi shi ne a matsayin self defense wato kare kai don mushrikan Makka ne suka fito takanas ta Makka suka zo har Madina don su kawo wa sahabbai hari don haka sahabbai da fiyayyen halitta sun yi yaki ne don su kare kansu daga harin da aka kawo musu shi ake cewa self defense mafhum tayyib bayan an fara yaki suka fara nasara sai kuma wasu daga cikin waɗanda suke tare da sahabbai irin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul wanda asali shi bai daga cikin sahabbai saboda Qur'ani ya tona asirinsa shi munafiki ne kuma an-nifaqul akbar wato munafurci mai girma sai ya sa wasu sahabbai shubha a zuciya har ya kai matakin da wasu suka sauko daga kan dutse da fiyayyen halitta ya tsaye da su karkashin jagoracin Abdullahi ibn Jubair da yace ko muna nasara ko ana nasara akan mu kada ku sauko mafhum tayyib bayan nan kuma da ikon Allah suka gane kuskurensu suka gyara daman kadan ne suka samu jarrabawa din bayan wasu sun yi shahada wasu sun ji ciwo a ƙarshe har ma ya kai matakin da wasu sun gudu a lokacin kuma Allah ta'ala ya sa suka dawo to a lokacin shine Allah ya mana bayani ya saukar musu da nutsuwa kaga zango nawa aka samu a yakin zango uku zangon sun fara nasara zangon nasara a kansu sai zango da suka samu aminci da nutsuwa shine thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan kaga anzala ya zama fi'ili ne madhi mabniyun lil ma'ruf sai da mafa'iluhu huwa Allah thumma anzala Allahu alaykum min ba'dil ghammi al-ghammi kuma shine kuncin fara nasara aka zo nasara ta dawo kansu kuncin ganin ganima an rasa ta kuncin rasa ɗan uwansu a filin daga kuncin jin ciwo kuncin jin cewa kutila Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunci kala kala bayan wannan kuncin sai Allah ya saukar musu da aminci har ma da gengedi gengedi a filin daga iya ni'ima ce daga Allah a ce kana filin daga kuma kana gengedi duk inda mutum yake gengedi to hankalinsa ya kwanta idan jarrabawa ta kai jarrabawa baka gengedi shi yasa gengedi a filin daga a wurin jarrabawa ni'ima ce amma dan gengedi a majalisin ilimi wannan kuma mazmumun ne abun aibatawa ne dalibin ilimi ba a so yaje majalisin ilimi yana gengedi amma in yaje filin daga ya gengedi ni'ima ce Allah ta'ala ya saukar masa ne yayi imani da cewa ba abun da zai faru sai iya abun da Allah ya rubuta to muhallu shahid karshe inda muka tsaya shine waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum walayumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidhatis sudur zango uku ne a kayan nan Allah yace waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum Allah ya jarrabi sahabbai a filin uhudu don ya jarrabi abun da ke kirazan su sannan kuma walayumahhisa ma fi qulubikum sannan dan kuma ya tsarkake zukatanku wallahu alimun bi zati sudur na uku shine Allah mai ilimi ne akan abun da ya buya a cikin kiraza mafhum tayyib na farko waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum Allah ta'ala yayi ne don ya jarraba abun da ke cikin kirazanku wannan kuma yake bayyana mana dukkan inda masu imani suka har sai Allah ya jarraba su ko a masallaci dai akwai komitin masallaci wadannan sai an samu jarrabawa sai rikici ya bullo kai in a anguwa ne haka ne komitin islamiyya haka ne jami'a aka gina haka zai fito a gari ne dole sai Allah ya jarraba abin da ke cikin kirazanmu a cikin jarrabawan nan ake gane mai imanin gaskiya anan ake gane mai imanin ciwa-ciwa kuma jarrabawan yakan zama wani lokaci na alheri wani lokaci na sharri wa nabulukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'una Allah yace za mu jarrabe ku da sharri da alkhairi duka fitina ne watarin jarrabawan alheri ne kawai guduma za a ba wa komiti na masallaci miliyan 10 daga nan sai a samu wata jarrabawa wani lokaci ko matsala za ta taso shine neman taimako ake nema miliyan 2 sai gagara to gaga in an samu taimako mai yawa ka ka matsala ai jarrabawan alheri ne dan da wannan kudin zai iya gina akalla masallaci zai iya gina dakuna biyu ko uku na marayu da za a ajiye su a ciki kawai zama gidan ajiye marayu wannan yana cikin suratul anbiya aya ta 35 kenan so don haka Allah yana jarraba mu kuma babu inda za a yi harkan addini ba a samu jarrabawa ba duk inda za a yi harkan addini sai an samu jarraba abinda ake so na farko mu dauka jarrabawa ba ta da makawa na biyu mu yi kokarin magance jarrabawan wajen aiki da qur'ani da sunna na uku mu amince kowa a cikin mu yana iya daidai yana iya kuskure don lokacin da ake magance jarrabawa kada kowa ya hau kujerar naki wani lokaci sai kowa ya sauka a kujera a zo tsaki a hadu karka ce ni anan bazan matsa ba matukar maslaha ake nema kuma matsawan ba sabon Allah bane an samu jarrabawa to sai an danyi making compromise an danyi making dan adjustment kowa ya amince sai a samu matsaya sai a daidaita amma ita jarrabawa ba makawa ko a gidajenmu sai Allah ta'ala ya jarrabe mu So don haka liyabtali Allahu ma fi sudurikum ko Allah ta'ala yayi ne dan ya jarraba abin da ke kira zanku menene asali yake cikin kirji da yake kira za sudur menene a cikin kirjin a cikin kirjin nan akwai lungs a cikin kirjin nan ta kasan kirjin dama akwai lungs din sune fufu huhu ko a cikin kirjin nan karkashin kirji kai ainihin kasusuwan kirjin dama akwai liver liver da Hausa shine me hanta a cikin kirjin nan kuma akwai zuciya sannan a cikin kirjin yana ya dora akan tsoka na nama ko abin da ya kama da haka amma dukkan ciki amma sai Allah ya ce abin da ke cikin kirji a rama zaka iya nemo mana koda misalan ayat da ta fasara me a cikin kirji a wadannan
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
Allah ya ce a falam ya suru fil arbi fatakunu lahum qulubun ya'kuluna biha aw adhanun fa innaha walakin ta'mal qulubul lati ashe ke dan a cikin kirazan nan qulubul lati fis sudur ne da Allah ya ce waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum ay waliyabtaliyallahu qulubakum ne dan Allah ya jarraba zukatanku ne yake kawo muku jarrabawa ya duba suwa za su ci jarrabawa suwa za su fadi jarrabawa idan kace kai mai imani ne Allah zai jarrabe ka in kace kai kai ne sai Allah ya jarrabe ka a gidanka da lafiyarka da mutuncinka dan a gane cewa in kai din kai ne to kai din kai wane ne
Allahu akbar
saboda dole sai an tantance a gane Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa du'iyan nasu ila al-huda fa aqbalu fa wudi al-bala'u fa thabata as-sadiquna wa farra al-kadhibuna an kirayi mutane zuwa ga shari'a kowa yace mun amsa sai Allah ya kawo jarrabawa masu imanin gaskiya sai suka ci jarrabawa marasa imanin gaskiya masu imanin ciwa-ciwa kenan imanin zuke ta malle ko kuma masu dan raunin imani akwai imanin amma bai cika ya koshe ba sai suka gudu ba su jarrabawa ba don haka anan Allah ta'ala yace zai jarraba ma fi sudur ay qulub ne shi yasa yace fa innaha la ta'mal absar ba ta makantar da ido tana makantar da zukatan da ke cikin kirji ne kuma sai yace ba za ku yi tafiya a bayan kasa ba ya kasance akwai mutanen da me lahum qulubun ya'kuluna biha suna da zukata da suke hankaltuwa da su karkashin wannan aya Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah yan baya baya kaman fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah sun yi tafiya akan cewa a musulunci zuciya tana da muhimmanci a jikin dan adam fiye da kowace tsoka tafi kowanne tsoka muhimmanci a jikin mutum daga cikin dalilansu shine qulubun ya'kuluna biha kaga sai suka ce ilimi a cikin zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba sannan hankali a zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba in mutum ya samu tabuwar hankali to ba kwakwalwa yake ba suka ce zuciya ne ta tabu imani a zuciya yake ba a kwakwalwa yake ba kyawawan ɗabi'u a zuciya suke ba a kwakwalwa suke ba takawa a zuciya take ba a kwakwalwa take ba yaqini a zuciya ne ba a kwakwalwa ba haƙuri a zuciya ne ba a kwakwalwa ba sai suka ce wannan zuciyar ita ce matattara ita ce ɗan adam gabaki ɗayansa saboda qulubun ya'kuluna biha da Allah ya faɗa cikin suratul hajj aya ta 46 zai zama wannan ayar da aran mai kawo dazu aya ta 46 kaga sai Allah ya sa hankali ma a jikin kwakwalwa yake me iya yiwa wani ya ce likitoti fa likitoti suna da fahimtar cewa yana da wahala a ligiran ce ka ce ga gabar da tafi kowace muhimmanci amma idan ya zama dole suna fifita kwakwalwa da zuciya akan sun fi kowanne muhimmanci a fahimtar su akwai abubuwa da dama da kwakwalwa ne ke yi kwakwalwa yana da muhimmanci kuma ko a musulunci an amince da shi saboda me function na jiki gabaki ɗaya kwakwalwa ne ke controlling wannan babu damuwa haka ne kwakwalwa ke controlling function na jikin dan adam amma zuciya fa ita take pumping jini duk jinin da ke yawo a jikin mutum daga zuciya yake shiga yake me yake fita ba daga kwakwalwa ba amma abin da ya bambanta shine shi likitanci na zamani yana dealing ne da usually anatomy da physiology na mutum shine abin da ya shafi tsokoki da kashushuwan jikin dan adam da kuma tafiye-tafiyen abubuwa na shigan jini dafa abinci narkewan abinci tace bawali ruwan da aka sha ina zai je shi abincin da aka ci waɗannan al'amura da suke da alaka da jikin dan adam da jini da makamantan su yake jike magana akai anatomy da physiology amma likitan zamani yana da karancin cewa akan abin da ya shafi ruhin dan adam shi ruhi yana da karanci shi yasa idan zaka ga likitoci in mutun ya samu jarraba za ta bawa hankali mafi yawa magungunan da suke bashi da alaka da nauyin bacci dan jikin ya huta suna ga in ya huta zai manta wani abu in ya tashi zai samu sauki amma addini kuma ana magance ruhi ana iya yi da qur'ani ana iya yi da sunna ana iya karanta addu'o'i da dama na magance me cutar ruhi wanda a mafi yawa likitanci yana da karancin yi in ka kai mutum yana da matsalan bugun aljanu likita ba abin da zai iya maka sai dai ta baka magani kaza aje ayi bacci ayi kaza da kaza amma a musulunci akwai maganin abu to wannan shi yasa ilimin likitanci ya fi ba da karfi akan anatomy da physiology spiritual component na jikin dan adam iya da karanci shi yasa likitanci yana kula da muhimmanci zai ce maka brain shi yake controlling gabaɗe body's functions haka ne shi yasa an a likitanci ne sai a ce maka abin da ya shafi ilimi iya da alaka da cerebral na jikin na brain to amma a musulunci ma an amince da cewa fa kwakwalwa tana da muhimmanci Ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa alakar kwakwalwa da jiki da kuma zuciya shine kwatankwacin alakar boss ɗinka a office da secretary boss da ke office shine zuciyar secretary ne brain din idan boss ya zo aiki bai da secretary a aikin yana dadi a office in ya taba kararrawa ko wani abu secretary zai zo a kawo file kaza a yi treating kaza a dauka a fita da shi ba kowa ne ya zo oga wani ya zo okay ask him to come in ya shigo ciki an kammala da shi ya fita wani ma ya zo okay a duba schedule oga kana da appointment by 2 PM outside ya fita wa yake wannan secretary to a musulunci wannan shine aikin brain brain ita ce sakataren zuciya ita ce magatakardan zuciya shine alakar da ke tsakaninsu so kaga in an ce magatakarda iya da muhimmanci yana da kuma tasirin wajen ajiye record na abubuwan da ake me da ake yi mafhum shi yasa Allah ta'ala yake ce waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum sai kuma yace me sannan wala yumahhisa ma fi qulubikum sannan kuma dan Allah ta'ala ya tsarkake zukatan ku wato in an ce wala yumahhisa kaban karfe ne yayi tsatsa da tsatsa ya taba shi bai kashe karfe ba amma bayan sa yayi tsatsa sai a dafa shi a wuta in yayi jajawur sai a daki karfen sai a cire tsatsar to Allah ta'ala yayi haka ne in akwai wata yar jarraba da ta shiga zukatan sahabbai sai a kankare wannan jarrabawan sai zuciyar ta zama ingantacciya 100%. Saboda da ta samu jarrabawan ɗaya cikin 100 to yanzu an cire wannan shine wala yumahhisa ma fi qulubikum shi yasa a qur'ani babu wani abun da ke da muhimmanci a zuciya a jikin dan adam ko a musulunci kaman ita zuciya shine wala yumahhisa ma fi qulubikum don Allah ta'ala ya tsarkake ita wannan zuciya da a rama zakai ba mu aya ko da kwade ka fahimce gaba akan muhimmancin zuciya ko a duniya ko a lahira a ko ila inda ka ga ya dace
yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim
wannan zai zama wani suratu shu'ara Allah ya muku albarka banda ku nan banda kai ustaz aya ta nawa ya kawo banda kai banda ku da nan 88 يوم لا ينفع مال ولا بنون سيكون مي illa man atallaha bi kalbin salim. Ayoyi nawa ne? Ayoyi guda biyu. Ya dace ko bai dace ba? Allah ya maka albarka, haka ne. Allah ya maka albarka, haka ne. Allah ya ce a kiyama, yawma la yanfa'u malun wala banun, rana ce da dukiya da ƴaƴa ba sa amfanarwa, sai ce sai wanda ya zo wajen Allah da ingantacciyar zuciya. Zuciyar tafi komai a addini, a duk jikinmu nan zuciya tana ƙarƙashin haƙarƙarin ɓangaren hagu ne, daidai nan da in taɓa a nan take, to tafi kowace gaba muhimmanci a jiki. Ba na cewa sauran ba su da muhimmanci, suna da muhimmanci. Brain na controlling functions na jiki, zuciya tana pumping jini da ke shiga jiki da wanda yake zagawa a jiki, duk idan yake injini ya tsaya akwai matsala. Menene aikin huhu, lungs? Shine breathing, a shigar da oxygen a sheƙi iska, a fitar da carbon dioxide. Menene function na liver? Akwai kaman detoxification da kuma me metabolism, duka aikin liver ne. Liver na iya tantance abincin da ka ci, liver na taimakawa wajen cire abin da bai da amfani a jikinka a fitar da shi ta cikin liver. Liver na taimakawa wajen iya tantance abin da jikinka baya bukata, kamar na fat ko in yayi yawa, duka liver na da aiki wajen extracting fat da yawa. Kuma liver na taimakawa wajen producing fat wanda jikinka yake bukata. Sannan akwai detoxification, duk abin da bai da amfani a jikinka da ake so a cire shi da aka ci a abinci ko wani abu, liver na taimakawa wajen wannan. Waɗannan kuma su ne me sunan kidney da Hausa?
Koda.
Me amfanin koda? Koda na tantance su ma waste na jiki, musamman wanda yake na fluid, wato na ruwa, liquid, abinda ke shiga jini, sai a tantance bawali a fitar da shi abinda jiki baya bukata. Waɗannan su ne gaban da suka fi muhimmanci. Brain function na dukkan body ɗinka, brain ke da amfani wajen wannan. Ainihin liver ɗinka, pumping jini da makamantansu. Heart kenan, zuciyarka. Wannan kuma lungs ɗinka suna da amfani wajen sheƙan iska da fitarwa. Sannan kuma liver naka wajen taimaka na metabolism da detoxification na jikinka da kuma tantance wasu al'amura na jikin. Haka kuma kidney na taimaka wajen tantance fluid na jikinka da fitar da bawali. Waɗannan su ne gabbai guda biyar muhimmai. A likitanci ana so duk ɗan adam ya kula da su. Shi yasa yana da muhimmanci a musulunci ka riƙa gane cewa jikinka yana da haƙƙi a kanka, kuma gobe kiyama Allah zai tambaye ka. Sai ka dage da yin medical check-up duk lokacin da ba wai sai mutum bai da lafiya ba. Akalla ya zama ɗan abin da kake samu ka riƙa saving, ko da sau ɗaya ne ka je kaka sa muhimman abubuwa a jikinka a duba, kaman blood count naka. Yana da muhimmanci. Muna fahimta ko? Blood count ɗinka, sugar level ɗinka a riƙa duba maka, yana da muhimmanci, ba sai abu ya lalace ba. Waɗannan ainihin organs ɗin a riƙa duba maka su daga lokaci zuwa lokaci. Duk matsala ta lafiya ƙansa aka samu early detection, aka gane matsala da wuri, magance ta iya da sauƙi. Amma in aka yi jinkiri da yawa abu ya lalace, to ana shiga matsala. Medical check-up iya daga cikin haƙƙin jiki mu riƙa yi daga lokaci zuwa lokaci. Duk yadda ake da ɗan ƙunci a riƙa saving iya gwargwado, sau ɗaya a shekara, kai duk ƙunci dai sau ɗaya a shekara biyu, ka ɗan nemi lokaci a ɗan dudduba jikinkan nan, a baka shawari ka kiyaye kaza, ka ƙara kaza. Kuma daga cikin abubuwa muhimmai da za su taimaka mana, yin bacci mai lafiyayye yana da muhimmanci. Wannan wa'azi ne da nake ni ba na iya biyayya gare shi, shi ne Allah ya jarabe ni da ƙarancin bacci. Shan ruwa da yawa mai kyau iya da muhimmanci. Physical exercise iya da matukar muhimmanci a jikinka, ko da office ne ya zama kana physical exercise, ko da ɗan na organs ɗinka na wuya na hanya ya ɗan tsallake-tsallake, wani lokaci walking, tafiya ka riƙa yi ɗan kilomita biyu, uku, huɗu, biyar, wata har goma za ka riƙa yi. Waɗannan al'amura suna da matukar muhimmanci. Kula da quantity fat da muke cika da yawa, yawan shan sugar mu riƙa avoiding sai ya zama dole. Fifita abu na ganye da makamantansu a kai, in ya kama nama ne ba da muhimmanci ga kaman kifi ko kaza, akan yawan cin jan nama kada ya yawa. Wannan duka suna da muhimmanci a wajen kiyaye amanar da Allah ya bamu na jikinmu. Mafhum? Don haka wala yumahisa ma fi qulubikum, Allah yayi ne don ya tsarkake zukatanku, ya tantance zuciyarku, in akwai wani abin da ya dame ta sai a tsaftace ta sai ya zama wannan damuwar babu ita. Idan muka duba kyautar zuciya da Allah ta'ala ya bamu iya daga cikin mafi muhimmancin kyauta a duk duniya. Yanzu zuciyarmu nan da take aiki take awa 24 a kullum, a kwana 7 ba ta hutawa. Babu inda aka ce mu je mu sayi unit mu saka mata don ta yi aiki, ba mu sayi diesel mun saka don ta yi aiki ba, sannan ba mu biya kudin wutan aikinta ba, haka Allah ya sa take aiki. Inda za ta tsaya na minti 5 ko 10 to kowa nan sai ya shiga 3. Zuciya, masana likitanci suka ce bugawan da take yi haka dil 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 a duk awa 24 tana yi approximately sau 100,000. Daga tashin mu jiya karatu jiya a nan zuwa dawowa ta buga sau 100,000 don Allah, inda an ce sai ka sai unit na wuta ta buga yayi za ka yi don Allah. Ruwa ne fa a ƙasa na bohol sai ka ta da janareto kake iya yi sai ka sayo mai, amma yanzu zuciyar nan bugawa 100,000 a kyauta fi sabilillahi, in ba Allah buwa zai mana wannan gata. Jama'a mun gane girman 100,000 da me za mu kwatanta wanda ido ke gani don mu gane ku, ban misali da me za mu yi kwatantawa, kamar me wanda muke gani yana maimaituwa kwatance na? Kamar mota ta yi 24 hours suna tafiya babu tsayawa, misali ya yi ɗaya, ko kuma me? Yawwa ko, yawwa ko, kamar agogo is another example. Agogo yanzu a ce wanda ke zagawa ka kula da shi, second da yake yi 24 hours. Idan ka yi 24 hours minti nawa ne a 24 hours? 24 times 60, 24 times 60 zai zama 1,440, 1,440, so 1,440 sau 60 zai zama nawa? Zai zama 86,400, 86,400. To ko second din agogo a 24 hours is only 86,400, bai kai bugawan zuciya bai ta sau 100,000 ne. In ka dauki 100,000 a shekara daya tana bugawa sau 1,000,000,000. Idan Allah ya rayar da kai shekara kaman 70 zuwa 71, zuciyarka ta buga sau 2.5 billion times. Kuma baka biya unit ba, ya muke fama da kudin wuta yanzu a gida, ka tambaye kanka. Kuma wutar wata ran ma ka biyan kuma a hana ka. Kuma ka biya kuma an ci kudin ka. Ko baka yi saka yinke ka zauna haka ba. Allah shi sa mu wanye lafiya. Wallahu alimun bi zati sudur, Allah ta'ala mai ilimi ne da abin da ke cikin kiraza. Mai ke cikin kiraza shine zuciya, duk abin da ke zuciya muka boye Allah ya sani, kuma Allah yana kula da abin da muka yi a zuciya ne fiye da abin da muka yi a bayyane. Inda aikin bayyane yake da dacewa shine idan ya dace da zuciya, amma in suka saba aikin zuciya Allah yake dubawa. Ara ma kana da ayat da zaka bamu da zamu ƙara fahimtar Allah yana sane da abin da ke cikin zuciya, ko da misali ɗaya ko biyu.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
تجزاكم الله خيرا. أرى ما بام مثالي قلالي سورة الآديات آية ترى دقوم دقوم شاديا. Allah ta'ala ya ce afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, sai ya ce wa husila ma fis sudur, a ranar kiyama za a bijiro da abin da ke cikin zukatanmu. Kowa Allah ta'ala zai bijiro da abin da ke cikin zuciyarsa a gani a ce ga abin da ya boye. Ke sa shi Allah ta'ala yana duba zuciya ne. Idan zuciya tana da kyau, kana da kyakkyawar manufa, sai kai wani aiki da kyakkyawar zuciya, sai kuma aikin ya zama na kuskure ne, Allah yana iya baka lada saboda kyan zuciyar. Amma mai iya yiwa zuciyar baka irin ne, amma sai kai wani aiki kana gani alheri ne, sai ka bada kyautan kuɗi, ka bayi ne don a ce wane mai kuɗi ne ya bada kuɗi, akwai lada? Babu. Duk da aikin mai kyau ne, amma tunda zuciyar ba ta da kyau, to Allah ta'ala ba zai bada lada a kai ba. Allah ta'ala shi yake wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
نعم
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
وانا آيوه دقا تكين سورة قافو يا فارا دقا كان آية تقوه مشاشدة مكيزوها تشابك ويزوها تشاتك وستوك سنة على علاقة وانا الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونألم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد mu muka halicci dan adam mun san kuma abin da zuciyarsa ke kukkullawa na waswasi muna da kusanci da shi fiye da jugular vein nasa wanda take jikin dan adam ita ce jijiyar da tafi kowanne kusa da dan adam Allah yace mu muna sanin abin da yake yi da ilimin mu fiye da wannan jijiyar take jikin sa Allah ta'ala yana da kusanci da mu da ilimin sa na duk abin da muke yi in muka duba a cikin ayar nan akwai manyan darussa da muke koya zamu yi shiga aya ta gaba zai wahala mu shiga na so dai a ce an yi ta kafa amma babu yadda muka iya sai mu dagata akan wannan yana daga cikin muhimman al'amura da zamu koya a waɗannan ayoyin na muhimmancin zuciya abinda a yau a duniya ake ga yake ba wa dan adam daraja a wurin aiki manyan abubuwa shine social skills da soft skills na ukun su shine technical skills amma guda biyu soft skills da social skills din nan dukkanin su suna da alaka da zuciyar dan adam wanda ke da alaka mafiya yawa da physical jikin dan adam shine technical skills shine kwarewa na hannu amma wancan soft skill da social skills sun fi alaka da zuciya wanda dabi'u ke fitowa a ciki yanzu ka dauki empathy irin mutum ya zama mai jinkai da tausayin jama'ar da ke karkashin sa kamar yadda shari'a ta karantar da shugabanni su zama ina empathy yake yana zuciya mutum ya zama yana da empathy yadda fiyayyen halitta yayi a cikin shugabanci yana zuciya empathy is a social skill mutum ya zama yana da hakuri patience quality ne aina yake aikin zuciya ne min a'malil qulub ne mutum ya zama yana da juriya endurance iya cikin social skills yana ina zuciya misali kawai da ba to ka dauki abubuwan da ya shafi kaman soft skills kaman critical thinking ina critical thinking yake zuciya ne daga zuciya ne kokwaluwa kuma ta zama matsayin sakatare idan ka dauki long term thinking yana ina yana zuciya idan ka dauki abin da ake cewa kaman customer centricity yana ina zuciya team management the collaboration with others daga ina yake duka daga zuciya yake fitowa kawai zuciyar ne kokwaluwa ke sakataren ta to za ka ga waɗannan yanzu a duniya su ake kula da su su suke sa dan adam a wurin aiki da taimakon Allah ya ci gaba su ake kula yanzu a kasashe da yawa a duniya za ka ake ba wanda ke kula da ma wace makaranta kaje damar shine mai ka iya me za ka yi bringing on table shine kaman kissa da na bayar na Henry Ford. Henry Ford shine asalin mai Ford Motor Company a America. Mutane biyu suka yi degree, dukkanin su engineering faculty ɗaya jami'a ɗaya, class of degree ɗaya. Suka yi applying aiki a wurin sa sai ya kira su kawai da yamma su zo su yi dina. Suka zo suka yi dina da shi. Suna kammala sai kalle ɗaya sai ya ce you are hired you can report tomorrow. Mun dauke ka aiki gobe za ka iya zuwa. Sai kalle ɗayan sai ya ce thank you for honoring our invitation. We won't be proceeding with you. Mun gode da ka amsa gayyata amma ba za mu ci gaba da aiki da kai ba kawai sai ga musu haka sai wanda aka ce ba za da waka ba hankalin sai tashi babu interview babu tambaya akan ka design ba kaza an dauki wani ni ba dauke ni ba sai yace me dalili sai yace akwai dalili da muka zo cin abinci da kai ana kawo abincin da ban dauke ka ba ana kawo maka nama gashashe baka dandana ba sai ka dauki gishiri ka kara shi kuma abokinka yayi tunani da aka kawo naman san da ya dauki yanka da ya sa a baki sai ya gane mai ake son kara sai ya kara sai ce shi zamu yi aiki da shi don yana tunani gabanin aiki kai baka tunani gabanin kai yace muna so mu dauki jama'ar da ba sa canja tsarin da suka samu sai sun hau sun zauna sun dan dada shi sun ji ina ne ya dace kada a canja ina ya dace a canja to amma kai ka canja mutum baka fara aiki da shi ba yace na biyu daga ciki shine abokinka duk wanda yazo yake wajen masu kawo abincin su ka zai ce nagode thank you yana mutunta su yana musu murmushi kai kuma tunda aka zauna baka kalli kowa kace thank you kai murmushi ba sai ni sai yace to muna so mu dauki mutane aiki wanda suke girmama dan adam ba masu girmama kujerar dan adam ba kai kujera ta kake girmamawa shi kuma duk dan adam da yazo yana kaddara shi yana mutunta shi to muna son ma'aikatan mu masu mutunta dan adam ba masu mutunta kujerar dan adam ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم